Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da safiya. Yau Laraba 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2017. Ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da masu ran abokan aiki ke fatan kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Sufaye a kasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen Maulidi duk kuwa da mummunan harin nan da aka kai a kasar. Papa Roma Francis zai isa kasar Myanmar yau Litini a wani yunkuri na jan hankalin duniya kan matsalar ƴan gudun hijirar Rohingya. Sannan hukumomin tsibirin Bali na kasar Indonesia sun tsananta gargaɗin yiwuwar aukuwar aman wuta zuwa ƙololon mataki.
To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa sama da ƙananan yara 50 ne suka mutu a wasu yankunan jihar Bauchi sanadiyar ciwon zazzabi da tari mai tsanani.
Tari ya shigo idan yaro yau ya gama da zazzabi, yau ne tarin nan, gobe jibi ka yaro mun kai asibiti yaro.
Murya Amurka ta nuna sabon faifan bidiyon da ta yi mai taken tattaki daga bakar akida a jihar Kano.
Wannan son bani shafasar wannan filin a cikin harshen Igbo da Yarbanci, saboda mu a kudu sun ga sun ɗauki duk wannan arewa Boko Haram.
Haka kuma za ku ji a bikin buɗe gidan rediyon Fulani na farko a Najeriya, an yi kira gwamnatin Najeriya ta hanzarta binciko waɗanda ke da hannu a kisan Fulani da aka yi a yankin Gombe na jihar Taraba. Sai kuma shirin Ciki da Gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun cika kun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Musulmi sufaye na ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad kamar yadda suka saba kowace shekara, duk kuwa da matukar bacin ran da ya game ƙasar sanadiyar mummunan harin nan da aka kai a wani masallacin Sinai wanda ya yi sanadin mutuwar masu ibada wajen 305 baya ga wasu 128 da suka ji raunuka. Babu wata kungiyar da ta dau alhakin kai harin na ranar Juma'a, wanda da dama a Masar ke ganin an kaddamar a masallacin na Al-Rawda ne saboda sufaye na sallah a wani masallacin na Al-Rawda da ke wani ƙauye mai irin wannan suna. Sufaye dai sun yadda da sufanci, abin da ya sa wasu masu tsabar ra'ayin Islama ke musu ganin batattu. Sufayen dai sun ce za su yi bikin Maulidi ranar Juma'a mai zuwa a fadin kasar da kuma masallacin Al-Husayn da ke birnin Al-Ahira, ɗaya daga cikin masallatai mafiya tsarki a kasar. Kamar yadda shugaba Abdul Fattah El-Sisi ya bayar da umarnin a yi, kasar ta Masar na makokin kwanaki uku saboda kashe-kashen da aka yi dab da lokacin da limami zai fara huduba. A wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin, shugaban na Masar ya sha alwashin yin amfani da matukar ƙarfin soji kan waɗanda suka kai harin, waɗanda suka tsere daga masallacin yayin da suke ta buɗe wuta kan motocin agaji da suka fara isowa don taimakawa waɗanda abin ya rutsa da su. ‘Yan sa’o’i bayan jawabin na LCC, sojojin ƙasar Masar sun ce wasu jiragen yaƙi samfurin jet sun kai hari kan ‘yan ta’adda, inda suka gano da dama daga cikin motocin da aka yi amfani da su wajen kai harin ta’addancin.
Papa Roma Faransa zai isa Myanmar yau Litinin a wani yunkuri na jan hankalin duniya kan matsalar ‘yan gudun hijirar Rohingya. Jagoran majami’ar Katolikan zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh ranar Alhamis. Wuraren da Papa Roman zai ziyarta ba su haɗa da sansanin ‘yan gudun hijira ba, to amma ana kyautar zaton zai gana da wasu ‘yan Rohingya a Dhaka, babban birnin ƙasar ta Bangladesh.
Hukumomin tsibirin Bali na ƙasar Indonesia, inda ‘yan yawon buɗe ido suka fai zuwa, sun ɗaga gargaɗin yiwuwar aukuwar aman wuta zuwa ƙololon mataki, yayin da babban tsaunin nan na Agun ke ta aman toka da hayaƙi mai ban tsoro. hukumomi sun umarci mutanen da ke zaune a wuraren da ba su wuce kilomita 10 daga tsaunin ba da su tashi. To amma yayin da yanayin tsaunin na agon ke janyo fargaba, shugaban hukumar nazarin yanayin karkashin kasa ta Indonesia Mr. Kasbani ya ce bai tsammanin za a yi wani babban amanuta. Ya ce an daga matakin gargadin zuwa sama ne kawai saboda a maimakon tururi an fara ganin ruwan tokar makna, don haka dole ne a yi hankali a hukumance. Balidai wuri ne mafi janyo da ke yawan janyo masu yawan bude ido a Indonesia, saboda al'adar Hindu da wurare na wasa a ruwa da kuma koren ganyaye da kan janyo mutane kimanin miliyan 5 a duk shekara.
To ana shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF shiyar Gabas ta Tsakiya ya ce Yemen ne wuri mafi muni a fadin duniyar nan ga yara kanana. Sannan ya yi kira ga duk masu fafatawa kasar da su bari a shigo da kayan agaji. Gert Kafleya ya gaya wa manema labarai a Amman na kasar Jordan jiya Lahadi cewa asusun na UNICEF ya yi nasarar samun rigakafin da za a iya bai wa yara wajen miliyan 2 waɗanda aka kai filin jirgin saman sana ranar Asabar. Kafleya ya ce yara ƙanana a Yemen kimanin miliyan 11 na matuƙar buƙatar agaji a yau. Wato dai kusan kowane yaro da yarinya a ƙasar ta Yemen. Ya ƙara da cewa ga dukkan ɓangarorin da masu tausayin yaran, don Allah ku sauke nauyin da yara ta yi a wuyanku a yanzun nan. Sojojin gamayyar da ƙasar Saudiya ke jagoranta take ƙoƙarin fatattakar 'yan tawayen Houthi da ƙasar Iran ke goya ma baya. Daga birnin Sana'a a makon jiya sun yi alƙawarin buɗe filin jirgin saman da kuma Holanda.
Shugaban Amurka Donald Trump ya dawo birnin Washington bayan da ya yi hutun Thanksgiving a wurin shakatawarsa na Palm Beach da ke jihar Florida, a gabanin ƙoƙarin da 'yan majalisar dattawan Amurka ke yi na kaɗa ƙuri'a kan garan bawul ɗin dokar haraji a wannan satin. Ana kyautata zaton shugaban ƙasar zai halarci liyafar cin abinci da 'yan majalisar dattawa na Republican na mako-mako, wanda za a yi gobe Talata, inda za a tattauna kan wasu muhimman batutuwa masu muhimmanci na jam'iyyar Republican. Wannan ne karo na biyu cikin 'yan makonnin nan da suka gabata da shugaba Trump zai tafi ginin majalisar dokokin ƙasar don zawarcin 'yan Republican su goyi bayan garan bawul ɗin da za a yi ko aka kuma yi a tsarin haraji. Tun da farko a wannan watan, Majalisar Wakilai ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da mashahurin garan bawul mafi girma cikin shekaru 10 da aka yi ma tsarin na haraji.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu faɗa taskar rahotanninmu. Rahotanni daga jihar Bauchi na nuni da cewa kimanin yara sama da 50 'yan ƙasa da shekaru 5 ne suka riga mu gidan gaskiya a ƙauyukan Tiyindesh Taku da ke ƙaramar hukumar Warji. Ga wakilin Muryar Amurka Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
A binciken da na gudanar ya nuna mini cewa cutar da ke haddasa zafin jikin yaran da kuma tari mai tsanani ya faro ne tun watanni 3 da suka gabata. Na yi tattaki zuwa ƙauyukan domin ganin yadda al'amuran suke. An kuma gwada mini kaburburan yaran da suka mutu a sanadiyar wannan cutar. Na sami damar tattaunawa da shugabannin al'umman yankin ga abin da suke cewa dangane da kullar cutar.
Shaibu Ibrahim, wakilin sarkin team. Na daya, tari ya shigo idan yaro ya gama da zazzabi, yau ne tarin nan, gobe jibiya ka yaro mun kai asibiti ya rasu. Shi ne muka sa masu angwanni kowanne rannan ya bada rahoton yaran da suka rasu. Kowane mai anguwa ya kawo rahoton yaran da suka rasu. Gaskiya yaran mun tace dai guda 50, amma yanzu kan sun fi tunda an kara rasuwar bayan wannan rasuwar da an daka yi.
Sunana Mikael Inusa Tiyan, ni ne limami Tiyan. Magana asibiti zahiri muna kaiwa su duk a yaran da suka mutu nan ba wadda ya mutu a gida. a asibiti suke mutuwa yaran nan sun rasu akwai azima akwai nazibi akwai kamila wadannan yaran nan sun rasu su uku kenan ni a waje na kenan duk karar mu akan malaman nan san da zamu kai ba mu samun su ne mu daga gare mu shine mu addu'a da muka hadu aka sauke qur'ani a garin akan Allah ya yi mana wannan annoba
daga bisani kuma na garzaya ofishin babban sakataren hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar Bauchi pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa domin sanin irin matakan da gwamnati ta dauka
yanzu yanda nake magana da kina kuma mutanen a wurin suna can kuma suna aiki suna investigation din su zasu da mana da report insha Allah
muna da kididdigan yawan mayaran da suka rasa rayukan su
eh to tunda na cikin community ne yanzu dai abin da suke ce mana da sun tabbatar mana da cewa sun ga guda tara kuma wannan makabarta ne amma dai wanda suke cikin facilities din ba wanda ya rasa asibiti amma cikin communities wannan dama kusan zance kullun ana rasuwa wanda kuma dalilin su dabi ne suka rasu
mun muke da kaburbura ma fiye da 30 a wannan kauye
ke ban ganin cewa yara 50 yara su tun sun mutu mu tuntun aka ga mana cewa an samu wannan rumus amma it remains a rumus
sitaje ta ne kenan mutane su fito da labai suna cewa ga ƴaƴan su kowanne bada yawan yaran su da kuma makabarta da su kai mu gari duk amma wajen ku ji tace
take ce maka confirm cases na measles mun yi confirm mun still mun samu cases na measles cikin din ward amma abin nake so in tabbatar maka shine mun samu abin nan report kuma mun yi responding mun yi contact vaccination
wace kuka fara wannan alluran da kafin kenan ko kuma
tunda muka fara samun report ne yace muka karatu sai je amma tunda muka samu report na tiyan da muka samu report muna zuwa contact vaccination kuma mun
Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya
to Allah ya kyauta a gaida Abdulwahab Muhammad mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku ya buƙaci gwamnatin Najeriya ta hanzarta binciko waɗanda suka kashe yara da matan Fulani makiyaya a jihar Taraba ga Ibrahim Abdulaziz da cikakken bayani
mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku wanda ke jawabi a bikin kaddamar da gidan radio Fulfulde na farko a Najeriya wato Fulako FM da mai martaba Lamidan Adama Dr. Muhammadu Barkinda Allo Mustafa ya kafa a Yola ya buƙaci gwamnatin ƙasar ne da ta hanzarta binciko wanda ke da hannu a kisan mummukin da aka yi wa Fulani makiya a yankin Gembu da ke jihar Taraba da kuma wanda aka cikin kwanakin nan Anuman inda ma rayukan ƙananan yara fiye da 50 suka salwanta mai alfarma sarkin musulmi wanda mai martaba Sankanin Muhammad Sanusi na biyu wuce shi yace ko da yake ba za su goyi bayan dukkanin Fulani da ke da tada husuma ba to amma kuma yace yanzu su ma zura ido ne su ga matakin da gwamnatin Najeriya za ta dauka game da kisan na Mambila da kuma batun hukunta waɗanda ke da hannu a kashe kashe ƴaƴan makiyaya nan ma
made the mistake of confusing patients for weakness. I hope we will not make that mistake this time.
Ba na so fa dauki hakuri mun Fulani ya zama tamkar gwanci. Bin doka ya sa haka. Na haka yanzu mun zura ido domin ganin matakin da shugabannin tsaro za su dauka na hukunta wanda ke da hannu. Har yanzu ba mun manta da abubuwan da suka faru a Mambila ba da kuma wanda ya faru a Numan. A don haka muna fatan ba za a kyale wanda ke da hannu a kashe-kashen da aka yi a Mambila da kuma na Numan din ba.
I hope that what happened in Mambila and what happened in Numan will not go unpunished.
Shi ko a jawabinsa wakilin shugaban kasa a wajen taron wanda kuma shine ministan harkokin yar labarai Alhaji Lai Muhammad ya koma yaba ne game da rawar da kafofin yar labarai ke bayarwa wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'umma musamman ma a wannan lokaci na gida ta'addancin Boko Haram wanda ko yace yanzu ma ana samun nasara a kansu shi ma dai a jawabinsa gwamnatin jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda ya magana cikin harshen Fulanci ya ko saba layin gwamnatin jihar ne wajen gano waɗanda ke da hannu a aikace-aikacen da aka yi a Numan kana kuma ya buƙaci al'umman jihar ne da su yi watsi da duk abin da ka iya kawo tashin hankali sarakuna na ciki da ma wajen Najeriya ne ma dai suka samu halartar bikin bude gidan radio da ke watsa shirye-shiryen sakarmin zango na FM ko da yake tuni radio ma ya cilla zuwa yanar gizo Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a gai da Ibrahim Abdulaziz to daga jihar Adamawan kuma sai kanan Dabo inda masu ruwa da tsaki kan al'amuran yaɗa labaru a Kano suka kalli faifan bidiyon da muryar Amurka ta shaida irinsa na farko kan yadda ta kasance dangane da tarzomar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kori
Shirin faifan bidiyon na muryar Amurka wadda aka kwashe kimanin shekaru biyu ana shiryawa ya nuna jajircewa cikin yanayi na tausayi da mata da yara da sauran waɗanda wannan tarzoma ta rutsa da su suka nuna baya ga karfafa gwiwar masu ruwa da tsaki su ƙara ƙaimi wajen kawo ƙarshen tarzomar da kuma samar da kyakkyawar makoma ga yara da matan da wannan fitina ta galabaitawa rayuwa
an kashe mutane an yi yanke yanke me bakon a nuna da wannan da bacing situation na al'umma kafin cikokken the national community is focusing only to support them. Ya kamata a duba video clip din nan a gyara a fito da mutanen nan a nuna ihat ngoko haram
wannan son ba da shafar wannan cutar a cikin harshen kibo da yarbaci saboda mu bakon sun riga sun dauki duk wannan arewa boko haram kuma yaki ne da mutanen arewa da musulunci sun da yake akwai daga kan hotunan nan akwai wayanda ba Hausawa ba amma bakaki ne to idan aka nuna musu suna magana da harshen su za su iya convince mutanen su cewa wannan abun ba yin mu bane so sai ne ba
ni a fahimta ta gwamnati tana ba da gudunmuwa kwarai da gaske wajen haifar da ta'addanci akwai hukunce-hukuncen da ke kama-kama jami'in tsaro don ya yi laifi a kore shi ba sai a samar masa da wata tarbiyya ta daban domin horar mutumin da ya iya sarrafa bindiga a cikin harkar gwamnati to ba karamin hatsari ba ne.
Wasu daga cikin dimbin tambayoyi da sharori kenan bayan shafe tsawon sa'a guda ana kallon faifan bidiyon a ma'aikatar yaɗa labarin Kano. Malam Aliyu Mustapha Sakkwato da ke zama mataimakin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka ya yi ƙarin haske.
Wannan somantabi ne yana da wuya ko da za ka yi documentary na awa 20 ka yi taɓa ko da fanni na wannan al'amari na Boko Haram. Kuma tun da yake ba ma wata cibiya a duniyar da ta damu ta zauna kama kawo wannan kamar da nake ana so a nuna yadda mutane suke fuskantar wayan halin da suka fuskanta a ƙarƙashin wani al'amari ba ne ba wai shi yakin ba ne.
La'akari da alfanun sakonnin da ke cikin wannan faifan bidiyo yanzu haka dai ma'aikatar yaɗa labarin Kano ta sha alwashin yaɗa su a tsakanin ɗaliban makarantun jihar. Babban sakatare a ma'aikatar yaɗa labarin Malam Abba Yakubu ya yaba da hangen nesan muryar Amurka ta wannan fuska. Shugabanni da jami'an kafofin labaru da sauran masu ruwa da tsaki ne a Kano suka halarci taron haska faifan bidiyon na muryar Amurka kan sha'anin Boko Haram da aka yi wa lakabi da tattaki daga bakar aƙida. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To domin kallon wannan bidiyo mai taken tattaki daga bakar aƙida sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com domin a kalli cikakken faifan bidiyon. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 12 da kusan minti 18 na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Agusta na wannan shekara muka fara tabo batun mutanen wani dan karamin gari da ake kira Zirami a yankin karamar hukumar Giya a jihar Bauchi waɗanda suka yi kokar cin zarafin da suka ce alkali Sani Musa na kotun wannan gari yake musu. Mutanen sun yi zargin cewa alkali Sani Musa yana hada baki da hakimin wannan gari wajen shirye irin shari'ar da za su yi da kuma hukuncin da za su yanke bisa irin muradunsu ba wai don yin adalci ko tabbatar da an yi shari'a ta gaskiya ba. A cikin wancan shirin kun da ji yadda shi hakimin Zirami ya ce babu ruwansa kuma baya da hannu a abubuwan da mutanen garin suke zargi. Mutanen na Zirami sun ɗauki lauya wanda ya rubuta ma alkalai na jihar Bauchi wato Grand Kadi kenan takardar kuka kan a binciki abubuwan cin zarafi da wani alkali ke yi a garin Zirami. An shafa shekara fiye da ɗaya alkalai na jihar Bauchi bai ba su amsa ba. Sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi Sa'adu Muhammad Sambowal ya yi hira da wakilinmu inda yake cewar ba su saba yin magana kan batutuwan da suke gaban kotu ba ko da yake kukar da su mutanen na Zirami suka shigar ta hannun lauyan su mamman lauyan Yusufari ba wai kotu suka gabatar ba sun gabatar ma ofishin alkalin alkalai ne suka yi kofi ma wasu. Sun rubuta wannan takarda tun watan Yuni na shekarar 2016. A cewar shi magatakarda Sambowal wai sun kafa kwamiti ya binciki lamarin kuma har sun rubuta amsa to sai dai kuma wai amsar sun ajiye ta ne kawai domin shi a irin tasa fahimtar lauyan mutanen ma baya da basira ko kuma bai san aiki ba shi yasa ba a ji wannan amsa ba. Mu ma ɗan jaridar da ke bin kadin wannan batu na cin zarafin mutanen Zirami da ake zargi alƙali Sani Musa da yi ba mu san aikin mu ba shi yasa muke babatu akan wannan batun. Amsar da Sa'adu Muhammad Sambowal babban magatakardar kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci ta jihar Bauchi ya bayar kenan kan wannan batu. Filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi dukkan mutanen da suke da hannu a takardar ƙorafin da lauya Mamman Lawan Yusufari ya rubuta musu zuwa ga alƙalin alƙalai na jihar Bauchi. Kuma dukkansu sun ce babu wani wanda aka tuntuɓa domin ya bayyana abin da ya faru gare shi a gaban kotu, balle a ce har an yi bincike a kan wannan magana. Haka kuma, lauya Mamman Lawan Yusufari ya bayar da amsa ga abubuwan da shi Sambowal yake faɗi cikin kalamun nasa. To amma zan sake mayar da mu garin na Zirami ne, domin ni da kaina na tattauna da wasu daga cikin waɗannan mutane kan irin abubuwan da suka faru suke kuma faruwa a garin nasu na Zirami.
Sunana Damana Muhammadu Damana Jauro Bello Gamji Jabbawa Zirami.
Kana da kuka game da batun kotun nan ta Zirami da kuma alƙalinta wato alƙali Sani Musa, me ya faru?
Abin da ya faru, ni dai ɗan ta'adda sun je gidana akan za su kashe ni da bindigoginsu da wuƙaƙensu da komi da komi dai makami. Allah ya sa ba su same ni ba. Da na dawo na tarar gidana da yara na da mai gidana da ƙyanne na dukansu ba barci. Na ce lafiya suka ce min lafiyan ba sosai ba, kai dai da Allah ya sa kana da nisan kona ba a same ka ba, har cikin gida an zo ana neman ka. To na ɗebi sawayen na mayar har garinsu. To da muka mai da sawa
wato ka bi sawun su waɗanda suka kawo hari gidanka kenan?
Eh, da na mai da sawayen su da gari ya waye sai ya ɗauko wani dattijo sai suka zo gun mai gidana suka ba da haƙuri mu yi haƙuri akan tabbasacce su ne suka je. To akan zan ɗauki haƙuri sai na haɗu da shi, da na haɗu da shi sai ya ce min kai haƙuri na je ban same ka ba. Na ce a game da ni? Ya ce min a game da mun je mu ne muka je gidanka. Na ce to Allah ba mu sa'a, kuna nufin za ku kashe ni? In Allah ba ni sa'a sai in kashe waninku. Sai ya ce min duk wanda ya je gidanka in ba kori da baka akwai bindiga a hannunsa. To da ya ce min haka da na dawo sai na kai ƙara gun alƙali Musa Zirami. Da na kai ƙara alƙali ya tura shi ruman, dama alƙalin da ya zo ranar da muka shiga ƙaran
shi wane ne kenan?
Shi alƙali Musa.
Ya tura wa?
Ya tura yawo. Da ya tura yawo suka je ofisin hakimin Zirami suka tattauna, idan ya zo sai sun je can. Duk abun da hakimi ya faɗa da shi zai yi amfani. Ya zai tura ya Uruman, hakimi shi ne ya ɗauki beli ya utin bai isa azare in madigatin abuskuri ya yi waya ya sai a dawo da shi. Da aka dawo da shi ranar da aka yanka muka koma sai aka ba da ya urin uwa. Kafin satin ya zon ya uda ya je sai ya kai kuɗi. Hakimi ya haɗa shi da yarinsa suka kai kuɗi a alkali.
Kana da wata shaida cewa sun kai masa kuɗi?
Eh, ina da wata shaida. Shi da yarin hakimin Zirami tare suka je. Da suka je da ya ba da kuɗi da sati ya dawo da muka je sai aka hana yawo rantsuwa. Sai aka kira mu ofisin hakimin Zirami. Hakimin Zirami ya haɗa ni da yawo. Ya ce in yafe na ce ni ban isa, sai mai laifi ya ansa laifinsa. Yayyayi naƙi muka goma gun alƙali Musa. Alƙali Musa ya ce ina da shaida. Na ce ina da shaida tabbatacce wani dattijo da ya ɗauko ya zo suka samu babana. Ya ce to sati in zo da su. Sati na ɗauko su na zo da su suka ba da tartibin haƙun a yan akan yawo ya je da shi sun samu mai gidana sun ba da haƙuri. Yawo ya ce bai ɗauka ba, shi wannan mai gidana ne, wannan kawuna ne. Alƙali Musa to ya ce dama na bai ɗauki saidanka ba sai amfani ba. Yawo bai yarda da saidunka. Za ka rantse? Na ce zan rantse. Za ka rantse? Na ce zan rantse. Ya ce to har na je fada in dawo ka rantse. Kafin ya je fadan ya dawo gun hakimi kafin ya dawo ni kuma nayi alwala da ya dawo sai ce da mana za ka rintse nace zan rintse yace to ba a bada rintsuwa a rannan a rintse a rannan sai satin sama nace nayi alwala ni zan rintse ya hana ni satin sama muka dawo ya kira ni da mana za ka rintse nace ala gafarta malam ya u ya kira ni a gaban hakimin zirami ya bani hakuri maganan ta mutu nace bazan yi ba sai mai laifi ya ansa laifin sa amma mun zo nan ya kira mutane guda uku da yaran alkali kai da yaran hakimi guda biyu dogare guda biyu da daya Adamu sun kira ni sun tambaye ni nayi hakuri nace ba zai yiwu ba ya ce tabbacecce su ne suka je da gidana da makami akan za su kashe ni to mun shiga alkali Musa ya tambaye ni kazo da niyyar rantsuwa na ce masa ni rantsuwa tunda mai laifi ya ansa laifin shi ya tambayi yau ya ce lalle su ne suka je a game da mai a game da za mu kashe faidawa diga nan ban sake tambayar yau sai ya yanka a yau hukunci ba jan kunne ba komi sun ci kudi yau kawai suka lalatar da magana sun goyi bayan yau a jego da ma
hukunci suka yanke masa
hukunci ai yanke masa 20,000
cewa ya biya naira 20,000
20,000
saboda ya amsa laifin cewa yayi kokarin ya kashe ka
yayi kokarin ya kashe ni yauwa to ba jan kunne ba komin ba rafidin ni dai an tura ni kawai
aka ce ka tafi
aka sai un tafi iyakacin maganar da aka yi ne amma har yanzu idan na kwanta da daddare sai barci ya gagare ni sabida ba abi baya na ina tsoron kar su dawo su kashe ni ni talaka ne su kuma mai kuɗi ne sun bada hakimin zirami kuɗi sun bada alkali Musa kuɗi ba su sha wuya ba ba a daure su ba hakimin zirami ya je ya dauki belin sa sun ba a rufe shi ba to shine yanzu ko in dare yayi dai bani da kwanciyar hankali ina tsoron kar su dawo su hallaka ni
to wai kana maganan cewa hakimin zirami shi me ya hada shi hakimin zirami da aikin kotu wannan kotu ta alkali Sani Musa
dama hakimin zirami sun hada baki da alkali Musa alkali Musa idan ya shigo zirami zai yi shari'a sai ya je hakimin zirami ya karatar da shi duk shari'an da za a yi sannan idan ya
ga haka ne ko kuma ka jijita jita ne kawai ake
yadawa na gani da ido na gani ba gaya min aka yi don ko laya zan iya shi sabida tabar na gani da ido idan ya zo ba zai shiga shari'a sai ya je gun hakimin duk abinda hakimi ya ajiye da shi zai yi amfani ya zo ya yi shari'a
masu sauraro ɗaya daga cikin mutanen zirami da na tattauna da su kenan malam Damina kamar yadda na ce shi ma barista mamallawan Yusufari ya ba maga takarda Sa'adu Muhammad Sambowal na kotun ɗaukar ƙara ta shari'a musulunci ta jihar Bauchi amsar abubuwan da ya faɗi a kasance da mu.
To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin bari mu koma ga Ibrahim ya kawo mana takaitattun labaran duniya.
To a takaice musulmi sufaye na ƙasar Masar sun ce za su ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad kamar yadda suka saba yi kowace shekara duk wada matukar bacin ran da ya game ƙasar sanadiyar mummunan harin nan da aka kai a masallacin Sinai wanda ya yi sanadin mutuwar masu ibada wajen 305 baya ga wasu 128 da suka ji raunuka. Papa Roma Francis zai isa ƙasar Myanmar yau ɗin Litini a wani yunkuri na jan hankalin duniya kan matsalar 'yan gudun hijirar Rohingya. Jagoran majami'ar Katolika zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh ranar Alhamis. Wuraren da Papa Roman zai ziyarta ba su hada da sansanin 'yan gudun hijira ba. To amma ana kyautata zaton zai gana da wasu 'yan Rohingya a Dhaka babban birnin kasar Bangladesh.
To madalla kafin mu yi sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan dillatan Gumel Alhaji Musa Ayuba akan rashin ɗansa da Nasir Musa Ayuba. Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Masu sauraron mu anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ci mu ɗauke da wani sabon shirin. Inda za ku yi cewa gwamnatin jihar Borno za ta kafa wani kwamiti na musamman da zai sa ido akan yadda ƙungiyoyin agaji ke gudanar da ayyukansu a jihar. Sai a biyo mu cikin shirin. yanzu amarjin Ibrahim Ka Almasi Garba da yake gabatar da shirin da kuma Cubahiro Jodo ne wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Darrell Smith ni Sarfil Hashin kuma nake cewa sai mun sake haduwa in an jima kadan assalamu alaikum.